ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga dake nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Lahadi yau muna 21 ga watan Ramadan hijrar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1445 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 3 miladiya ta 2024 wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma ba mu gushe ba muna cikin tafsirin suratul mu'minun inda za mu ci gaba da karatu daga kan aya ta 53 insha Allah ma karatu ta baya
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين
الله سبحانه وتعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الله يقول للي ونن الدين كني الدين قداد وأنا ربكم كمنين أبنجزم كو فاتقون دنهكا كوكيائي دو كوكينا فتقطعوا امرهم بينهم زبرا sai suka sassaba al'amarin su a tsakanin su suka zama kungiya kungiya kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya suna farin ciki da abin da ke tare da su Allah subhanahu wataala bayan ya ambaci annabawa wanda muka karanta kissoshin su a baya har zuwa annabin karshe da ya ambata shine annabi Isa sai kuma annabawa da ya kirawo gaba daya yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim yace ya ku manzanni ku ci daga dadadan abubuwa sannan kuma ku yi kyawawan ayyuka lalle ni ina sane da abin da kuke aikatawa bayan duka wannan sai Allah ya ce to wannan shine addinin ku guda daya shine addinin ku guda daya ita ce shari'ar ku duka ni kuma ni ne ubangijin ku dan haka ku kiyaye dokoki na ku yi takawa ku bi abinda nace kuma ku bar abinda na hana sai kuma yace fataqatta'u amrahum bainahum zubura sai suka sassaba al'amarin su a tsakankanin su suka zama kungiya kungiya maimakon duka su haɗu a kan addini guda ɗaya wanda shi ne addinin annabawa gaba ɗaya sai ya zamana kowanne ya bi wani addini daban wanda ya saba wa addinin annabawa kuma yana farin ciki da wannan addini yana ganin cewa wannan addini shi ne gaskiya sauran addinai da ba nashi ba ba gaskiya ba ne kowa yana tuciya da nashi addini maimakon addini guda ɗaya da Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da shi wanda shine musulunci inda addini inda Allah al-islam sai ya zamana an samu addinai daban-daban Allah subhanahu wataala kuma bai yadda da wannan rarrabuwar ba kuma rarrabuwa ce da babu inda za ta kai waɗanda suke kanta sai halaka الله يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الله يقول كنكو زمو كمرودا سكر الربو سكر سسابا من بعد ما جاءهم البينات باين هجو دي بينات سنزو مسو أما سيسوك كير دا سبيوة أنهم هجو دي سيأيكي دسو سيسوك سسابا سكا كركسو الله سبحانه وتعالى يقول وأولئك لهم عذاب عظيم وأنهم سكا كركس الديني تسنى دا عذابا بجرما أوجن أبنجي الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كان كزما كمر مشركي waɗanda suka yi wa addinin su ayaga suka daddatsa addinin su suka yi galgala shi kullu hizbin bima ladayhim farihun wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya kowanne kungiya suna farin ciki da abinda suke kai na bata haka ne haka nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ولا ندسك يوى الدين سو سوك كسجل الدين سو سوك للربا سوك للربا شيزم قنجيا قنجيا لست منهم في شيء الله يتوى النبي صلى الله عليه وسلم با كيبا سو بارونسو لكي بارونسو لكي إنما أمرهم إلى الله الأمر سينا الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون sannan ubangiji zai ba su labarin abinda suka kasance suna yi na san zuciya da waɗannan ayoyi da ire-iren su duka suna yi wa wannan al'umma gargadi akan ta guji yi wa addinin musulunci irin wannan ya galgalawar irin wannan daddatsa shi gunduwa ya zama kungiya kowace kungiya kuma tana tutiya da nata nata bangaren ko da nata addinin Allah ya kira ne zuwa ga adunkule a rike abu guda daya shine alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam su kadai ne hanyar da zasu hade kan al'umma duka Allah ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ce wa wannan al'umma tun daga kansa habbai har zuwa mu har zuwa alqiyama ta tashi wa'tasimu bihablillahi jami'an ku kankame igiyar Allah dukkaninku ku kankame igiyar Allah ita ce shari'ar Allah ita ce alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dukan ku rike alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati na bar muku abubuwa biyu wadanda in kuka rike su ba za ku bace ba har abada littafin Allah da sunnata saboda haka waɗannan sune igiyar Allah kuma sune za su hada kan al'umma barin su kuma da kama wasu abubuwa daban da wasu hanyoyi daban wanda shi zai kawo rarrabuwa a cikin al'umma hanyar Allah guda ɗaya ce jama'ar Allah guda ɗaya ce ba jama'u bane jama'a ce guda ɗaya haka nan hanyar sa hanya ce guda ɗaya وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ألا تو أن هذا صراطي مستقيما للون إتتي هنياتا وجتكي أميكتو تر فاتبعوه كبئتون هنياتا kunga bai ce fattabi'u ha ba ko fattabi'uhu saboda hanya guda ɗaya ce sirati ba surut ba hanyoyi da yawa ba sirat ne guda ɗaya a miƙe ki kuma totar ba kwane-kwane ku bi shi kada ku bi wasu hanyoyi saboda haka hanyar da ta hanyoyin da suka saba wa hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama hanyoyi ne da yawa ba ɗaya ba ce hanyoyi ne kamar yadda alqur'ani ya nuna wala tattabi'u subul hanyoyi ne fa tafarraqa bikum an sabili in kuka bi wannan hanyoyin za su raba ku daga da hanya ta saboda haka abin da ke kawo rarrabuwa da sakin hanya shine bin hanyoyi abi wasu hanyoyi a saki littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a rika ganin cewa akwai wata madogara bayan sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan alqur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai kuma wata madogara da mutane za su yi amfani da ita su bautawa Allah wani ya rika ganin cewa ana iya bautawa Allah ta hanyar mafarki ma wani ya yi mafarki a gaya masa wani abu da sunan addini ya karba ya ce zai bautawa Allah da shi kuma zai rika kiran mutane akan wannan kaga wannan hanya ce da ta saba wa hanyar Allah da manzonsa mafarki baya daga cikin abinda ake tabbatar da shari'a da shi kowane mafarki duk nagartar mai mafarkin ana gindaya mafarkinsa ne akan mizanin shari'a ma'aunin shari'a alqur'ani da sunna in ya dace da wannan shikenan sai a karba sai a amfani da shi saboda ya dace da kitabu da sunna in ya saba sai a bar masa kayansa ko wani ma ya ce shi ba mafarki ba ma ga daga ido da ido ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama da wafatinsa da shekara 1000 da wani abu yace ya gamu da shi a wani kauye kuma ya ce da shi ga wani abu sunan shi addini ka je ka rika yi kamar wanda kake yi a da ka rika yin wannan kuma a zo a tattara mutane akan wannan kuma a ce bin wannan ba zai kawo rarrabuwa ba ta yaya za a samu wata hanya da za a karba addini bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addinin idan har mun yarda da wannan magana ta Allah wa man asdaqu min Allahi qila wa yafi Allah fadar gaskiya ya ce ya cika wani kuma yazo ya ce daga baya bayan shekara 1000 Annabi ya taso sun hadu da shi ya bashi wani abu da sunan addini ya kirawo mutane ya dora su a kai kuma a tafi a yi ta yi kuma a ce ana kan hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam anan akwai ƙaryata alqur'ani akwai ƙaryata Allah da yace ya cika addinin bayan shekara 1000 kuma aka karo wani abu daban aka ce wa mutane gashi su zo su yi shi a sunan da sunan addini kuma ba za ka yi shi ba sai an baka kana musulmi in musulunci ne me yake cewa sai an baka da ban can musuluncin ne to ni musulmi ne zaran nan wani ya zo ya ce mana la ilaha muka ce da shi ce la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah ba ma cewa mun baka sallah mu ce mun baka azumi mun baka zakka daga faɗar wannan kalma shikenan waɗannan ibadu sun zama nashi shi ma ya zama nasu ba buƙatar wani kuma ya zo ce ya bashi to duk abin da yake cikin musulunci yana nan a cikin musulunci babu kuma maganar sai da izinin wani to duk sanda kaji an ce sai wani ya baka to wannan abin nashi ne ba na Allah bane saboda haka sai ka rike kai wanda yake naka shine musulunci to wannan shine abin da alqur'ani yake nuna wa hanyar Allah guda ɗaya ce ita ce hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka rayu a kanta Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi ya faɗa da babban murya kowa ya ji qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen qul ka faɗa da babban murya kowa da kowa ya ji ya saurara hadhihi sabili wannan yana nufin addinin da Annabi ya rayu a kansa da shi da sahabbansa yace ita ce hanyata ad'u ila Allah ala basiratin ina kira ni zuwa ga Allah kuma a bisa hujja ba haka kawai da ka ba ina faɗa muku ne abinda Allah ya ce in faɗa muku ina gargaɗin ku ne da abinda Allah subhanahu wataala ya umarce ni in gargaɗe ku da shi shine alqur'ani ala basiratin ana wa man ittaba'ani da ni da duk waɗanda suka bi ni duk wanda suka bi ni wato musulmi da ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akan wannan hanyar yake cewa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikeena ni bana tare da masu hada Allah da wani to wannan ita ce hanyar da aka ce mu hadu akan ta shi yasa yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud inda malamai da yawa sun ruwaito shi hakim al-hakim ya inda tashi a cikin musadrak nabi sallallahu alaihi wa sallama inji abdullahi dan mas'ud yace ya yi mana wani zane guda daya khattalana khattan mustaqiman ya mana wani zane guda daya amma a miƙe totar babu kwane-kwane babu malƙwaye-malƙwaye a miƙe ke totar ثم خط خطوطا عن يساره فقال هذا سبيلي فاتبعوه جوانا هذا سبيل الله هذا سبيل الله فاتبعوه ونهجر الله تكبيتا ثم خط خطوطا عن يساره وعن يمينه وعن يساره سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسوء زاني هكا أجيفا سا يجا وسلا يكا أجيفا سدنا بدا أجيفا ونن زاني نهبو كوانا لاي ya haɗu da wannan zanan amma ya karkace kowane layi anan daga hagu da dama ga sunan layi layi ne amma kowane ya karkace ya ga wata hanyar daban nabi ce to waɗannan wasu hanyoyi ne kowace hanya anan akwai shedan akai shedanin da yake kira mutane cewa a zo a bi wannan hanyar sannan sai karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula فتفرق بكم عن سبيلي وانا اتتي حنياتا ان جاء الله فاتبعوه كبيتا ولا تتبعوا السبل كبكم ودن شان هنيوين النبي ينون ودن ان قنان اللايكا وانا قوة للاي ان دوسا ناشد ببن لاي ان النبي صلى الله عليه وسلم وانا زي نون امكا چوا قوة شهنيا نزاء كاو قوة ونجيا قوة ريقا نزاء فتر زاء دنگا تاتني لوانا اللايكا چي حير النبي چي annabi ya ce kar ku bi waɗannan hanyoyi ku bi wannan guda ɗayar ita ce tawa wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a kansa kuma shine abinda ya bar duniya akai shine abinda ya kira al'ummarsa ta tsaya akai ce taraftukum ala mahajjatin bayda laylaha kana hariha la yazighu anha illa halik na bar ku akan wata hanya wacce take faraƙal mai haske da ranta kamar rana yake annabi yace babu wanda yake karkace mata sai halakakke menene ma'anar da ranta kamar rana yake ma'ana a bayyana take da hujjoji da dalilai daga alqur'ani da sunna ba kama-kama bace ba misalai bane hanya ce wacce take totar kuma faraƙal kuma haske ne ita wannan ita ce dabi'ar gaskiya ta gaskiya tana da haske ko bai yadda wuri yayi kaceme wuri yayi duhu didib to haske abin da gaskiya tana haskawa ita tana haskawa saboda haka babu maganar cewa ko lalube zaka yi a cikin duhu ko kama-kama ne ko wani abu ne a'a abu ne wanda yake haske ne abin da aka ce alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to wani afili yake sanda mutum zai gaya maka Allah da manzansa zai gaya maka addini ya gaya maka Allah da manzansa ka san wannan ya nufi hanya wacce take miƙaƙƙiya amma wanda zai taimaka misalai ita kokarin ka sai ka gane ka ce baka gane mai ce to gurin sake baka wani misali kamar a ce ni wani ya bullo ta can wani ya bullo ta can kaga ba ku gane ba bari in sake ba ku wani misali ka ka aya ko hadisi malam auci na ta misalai to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin cewa al'ummarsa za ta rarrabu ya san da wannan shi yasa alqur'ani yayi ta nana ta a rike igiyar Allah a rike igiyar Allah a haɗu kada a rarrabu saboda za a rarrabu din hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban hadisi iftiraq al-umma ya zo ta hadisin Abu Huraira ya zo ta hadisin Abdullahi ibn Amr ya zo ta hadisin Jabir ya zo ta hanyoyi da yawa kuma malamai da dama sun fitar da shi kamar Imam Ahmad kamar Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Hakim da Ibn Hibban da Abu Ya'la al-Musili da Ibn Abi Asim fi kitab as-sunnah malamai tsewa sun fitar da hadisin hadisu iftiraq al-umma annabi yake cewa iftaraqat al-yahud على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نبي يجي يهودا واسنك سجدا سبا إددا ونجيا سبا إددا نصارى سوما سنك سبا إنجيا سبا إددا بيو. نبي يجي تونا الأمة يعرف الأمة المسلمي سوما ذا سنك سبا إنجيا سبا إددا أكو روايوي دبن دبن سنزو أكتب بي النبي صلى الله عليه وسلم وتقنجي ياتي ياتي كلها في النار إلا واحدة dukkan su sun cancanci tafiya wuta sai ɗaya kawai tak. Ruwayu daban sun zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tambaye shi wace ce guda ɗayan, ya ce ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, man kana ala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, wanda ya kasance akan abin da ni da sahabbaina a yau muke kai, wanda ya kasance akan abin da ni da sahabbaina muke a kai. Shi yasa hadithin al-irbad al-misariya da muka karanta shi a karatun baya, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bayan yayi wa sahabbai hudu ba wacce take ta kai matuka, ta sa zukatan wasu sun raurawa, idanuwa wasu sun fitar da hawaye, suka ce wannan kamar hudubar mai ban kwana ya rasulullahi, ai mana wasiya. Yace na muku wasiya da takawa da tsoron Allah, da ku ji ku bi shugabanninku, ko da za a shugabantar muku da wanda yake bawa ne ba habashi bakar fata, to ku yi masa da'a, wa in ta'ammara alaikum abdul habashi. Sannan sai ya ce wa alaikum fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, wanda duk yayi tsawon rai daga cikinku zai ga sabani mai yawa, wanda duk yayi tsawon rai daga cikinku zai ga sabani mai yawa. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تتناهوا لكم كلك سنتا كلك سنر حليفو فينا شرييو أبايانا ما سشرير واكم شرييو كلك سنو ننسو وإياكم ومحدثات الأمور كما ناغر قليكم كبجي فاررن الأمر دوان أبو فارري أديني wanda za a yi shi da sunan neman lada da sunan kusanci da Allah, ku nisanci wannan. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, duk wani fararren abu addini sunan shi bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, duk wata bid'a kuma bata ce. Wannan ita ce wasiyar da annabi ya yi wa sahabbai, ya bar musu lokacin da suka ce ai musu wasiya, ya gaya musu cewa rarrabuwar za ta zo, za a samu wannan, to amma ga mafita shine ku rike abinda nake kai ni da sahabbaina, ku rike sunnata, ku rike sunnar halifofi shiryayyu. Wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai faru, haka ya faru cikin wani al'umma. Bayan wafatinsa sahabbai sun ci gaba da yaɗa addinin musulunci, kuma addinin musulunci ya riƙa shiga ƙasashe daban-daban, wanda ƙasashe da dama waɗanda da ake zaton cewa musulunci ba zai kai gare su ba sai gashi ya kai waɗannan ƙasashe cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Daular Farisa da daular Rumawa duk suka je ƙasa, da yawa daga cikin yankunan da suke wato suke wa mulkin mallaka a Sham da Iraq duk suka dawo hannun daular musulunci, suka dawo ƙarƙashin musulmi, wanda a da can su ne suke mulki da wannan yankuna. Saboda haka mutane daban-daban sun shigo musulunci, wasu sun shigo shi saboda suna sha'awarsa, sun samu dalilai, wasu sun shigo shi saboda yayi ƙarfi ba yadda suka iya, wasu sun shigo shi amma a zuciyarsu suna riƙe da wani abu da suke jin haushin musuluncin a kansa, musamman waɗanda suke ganin cewa da su ke da mulki, su ake tsoro a duniya, amma yanzu an zo an karya musu mulkinsu kamar Farisawa. Saboda haka suka zo suka shigo musulunci, musulunci ya ƙara faɗaɗa. To duk abinda kuma yana ƙara yawa, to kuma wasu matsaloli suna ƙara shigowa, wasu abubuwa waɗanda ba a san su ba za su ƙara zuwa. Kowa zai shigo da irin ƙafarsa, irin wayewarsa, da irin iliminsa, da irin al'adarsa. to wani zai yi kokari ya ga cewa bai saki al'adar sa ba koda ta saba musulunci sai ya tusa ta cikin addinin ya mata kwalliya ya sa mata rigar musulunci ya an rika gallanta a matsayin musulunci saboda yana son kayan sa wani kuma wani abu ne nashi na tsohon addinin sa yake so ya ci gaba da shi amma kuma yana so ya sa masa rigar musulunci saboda haka sai ya zo ya kawo shi ya kakaba mishi wato ya kakaba shi cikin musulunci to irin waɗannan suka shigo to sai aka fara samun sabani ya fara shigowa sababbin abubuwa baki sun fara shigowa musulunci Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa ko littafin da aka tattara fatawoyinsa da littattafansa a mujalladi na 10 shafin sa 354 zuwa abin da yayi gaba yayi mana dunkulallen bayani akan abubuwan da suka faru a takaice wanda insha Allah idan muka ji bayanansa za kuma mu zo mu ƙarin bayani akan su wanda suke nuna yadda aka samu baraka ta shigo cikin addinin musulunci bayan kuma da al'umma tana tsintsiya madauri kidaya suna yadul wahida Allah ya hada zukatan su sun zama al'umma daya huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum Allah ya hada tsakanin zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama mutane ne daban-daban amma zuciyarsu guda ɗaya ce kowa yana makallan dan uwansa kallan dan uwansa واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كو إلى غنين وانا دقوان سني ينقوان تكر نتفما ينقوان تكر جني نتهاي هو مسلين شيء دولة سو زكاة سو كو باب غنين كعشي كو جن هاوشي كو هسنا توني أزو جيسا بل لنتنا يأتنا أبدا زي تتدشي Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin wannan fasali na littafin Majmu'ul Fatawa yake cewa ka sani yawancin bid'o'i wanda suka shigo addini masu alaka da ibada sun shigo addinin musulunci ne a ƙarshen halifofi wato khilafar Rashida bayan wato khilafa ta zo ƙarshe khilafatul nubuwa 30 sana shekara 30 ita ce khilafar annabta gaba daya wanda ta fara daga kan sayyidina abubakar ta kuma kare daga lokacin da sayyidina alhasan ibnu ali ya sallama shugabancin al'umma zuwa ga muawiya ibnu abi sufyan to wadannan shekaru 30 bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne ake kira zamanin halifofi khilafatul nubuwa sannan daga nan mulki kuma sai ya fara sarauta daga kan muawiya abinda ya yi kasa kuma Ibn Taymiyyah yake cewa to a ƙarshen zamanin halifofi shiryayyu bid'o'i suka fara shigowa yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari yace wa sahabbai man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira wanda duk yayi tsawon rai bayana zai ga sabani mai yawa sahabban da yake gaya wa a lokacin akwai wadanda suka yi tsawon rai har suka fara ganin wadannan abubuwa sun fara shigowa baki a cikin tafiya ta addinin musulunci malam yake cewa duk sanda idan istaqama wulatul umur duk sanda shugabanni suka zanto na kwarai akan turba bi kakkiya wanda daman su ne suke hukunci akan mutane su suke hukunci akan dukiyoyin mutane al'amuran mutane duk suna hannunsu yace to in suka tsaya to zaka samu cewa mutane su ma sun daidaita shugabanni yayin da suka zama mustaqimuna akan tafarki madaidaici babu karkata ko kadan to mutanen su ma za su karkata za su biki yake cewa kamar yadda Abu Bakar Siddiq yake fada kamar yadda yake cikin Sahih al-Bukhari yake ga wata mata al-Ahmasiyya da ta tambaye shi cewa ma baqauna ala hadha al-amr as-salih, zuwa yaushe ne za mu ci gaba akan wannan al'amari mai kyau da muke kai na haɗin kai da kuma zama akan addini guda ɗaya babu bambance bambance, take tambaye sayyidina Abubakar. Sai sayyidina Abubakar yace da ita, mastaqamat lakum a'immatukum, matukar shuwagabanninku suna kan hanya tutana, basu karba shuwagabanninku basu karkace ba. Yace yazo a cikin wani athar, sinfani idha salahu salaha an-nas al-ulama wal-ubara, ana cewa mutane biyu ko rukunai biyu na al'umma in suka gyaru mutane za su gyaru, su ne al-ubara masu mulki da kuma al-ulama malamai. Idan masu mulki suka zama mutanen kware kintsatsu, malamai ma suka zama haka, to shikenan mutane sun samu tafiya akan turba mai gaskiya. Malai ya ce to waɗannan daman su ne ahlul kitabi wal hadid, su ne waɗanda Allah ya ba su ilimi su karanta a littafi su karantar da mutane, da kuma waɗanda Allah ya ba su ƙarfi na mulki shi ne al hadid, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin su a cikin aya guda ɗaya, ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaqum an nas bil qist wa anzalna al hadid fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin nas. Allah ya faɗa waɗannan rukunai biyu ya faɗe su a aya ɗaya. Rukunin farko su ne waɗanda suke riƙe da littafi wanda yake mutane suna tsayawa da shi bisa aliyaqum an nas bil qist, dan mutane su tsaya da adalci da wannan littafi, su ne malamai. Sannan wa anzalna al hadid, muka saukar da ƙarfe, ƙarfe kuma da abin da shi yake kera makamai, shi yake kera makamai, makamai da su ake amfani wajen bawa addini da al'umma kariya. Saboda haka kaga anan ishara ce zuwa ga malamai wanda su ne masu karanta littafi su karantar, da kuma masu mulki waɗanda su ne ke riƙe da ƙarfi don bawa al'umma kariya. Ya ce to waɗannan idan suka gyaru to al'umma za ta gyaru, idan aka samu ɓarna a cikinsu ko a cikin rukuni ɗaya daga cikin waɗannan rukunan, to dole al'umma al'amarin ta ya lalace. Ya ce su ne ulul amri, da malamai da shuwagabanni su ne ulul amri, da Allah ya ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulul amri minkum. Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzansa ku bi ulul amri minkum, waɗanda suke shuwagabanni da cikinku. Yace wa kadhalika min jihatihim yaqa'u al-fasad, to daga bangaren su kuma ake samun lalacewa, kamar yadda yazo cikin wani hadisi kuma yazo daga sahabbai daban-daban cewa anna akhwafa ma akhafu alaykum zallatu 'alimin wa jidalu munafiqin bil qur'an wa a'immatu mudhillun fal a'immatu mudhillun hum al-ubara wal 'alim wal mujadil hum al-ulama. Wannan ya zo a cikin hadisi amma bai inganta marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Abinda yake cewa mafi abinda nafi ji muku tsoro shine zamiyar malami, wato malami ya zami, ko kuma jidali da jayayya ta munafiki da zai yi amfani da alqur'ani da shuwagabanni waɗanda suke masu ɓatarwa. Shine malam yace al-a'immatul mudhilluna, shuwagabanni masu batarwa su ne shuwagabanni masu mulki. Al-alim wal mujadil, kuma da wancan malami da kuma mai jayayya da hanyar ta hanyar alqur'ani, yace su ne malamai. Daya al-alim malami ne na Allah, amma kuma ya samu zamewa, to da wahala ya zame shi kadai sai ya tafi da su. Sai kuma wanda yake al-mujadil bil qur'an, munafiki wanda shi ba alqur'ani da ya a gabansa ba amma zai iya amfani da alqur'ani don ya batar da mutane, zai ce kabar hadisi ba banda hadisai, alqur'ani kacal, saboda ya san alqur'ani hammalu lil wujuh, yana daukan fuskoki daban-daban, a ce wannan a ce wannan a ce wannan, to sai ya dauki wanda shi yake ga tafi masa ko ba kirkiro tashi, ya ce wannan aya haka take nufi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka dora wa alhakin yayi bayanin alqur'ani, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, mun saukar maka da zikir shine alqur'ani, idan kai wa mutane bayanin abinda muka saukar musu kaga ace akwai abinda aka saukar akwai kuma bayanin da aka ce annabi abu bini az-zikra shine alqur'ani litubayyana waye bai bayani shine annabi sallallahu alaihi wasallam waye fa'ilan tubayyin shine annabi sallallahu alaihi wasallam dan kai bayanin abinda muka saukar musu ashe bayanin nan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Allah yake ta da matan annabi wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma ku rika tuna abinda ake karantawa a gidajenku a dakunanku na ayoyin Allah da hikima da yace ce hikimar ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to al mujadilu bil qur'an shi ba wai dan ya yadda da alqur'ani bane idan ya yadda da alqur'ani dole zai yadda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sabbi Allah ya ce ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fattahu da yadda da alqur'ani da yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu ji kuka bi annabi za ku shiriya to amma da yake kawai zai yi amfani ne da alqur'ani dan ya zama masa wata garkuwa da zai rike ya rika batar da mutane sai ya ce ku yi watsi da hadisai ku rike alqur'ani kadai shi kadai ne babu ƙarya a cikin sa la yatihi al-batil bi bayni yadayhi amma duk wani abu da kuka sani akwai ƙarere a ciki to duk kuwa tsar shi ya raba ku da hadisi amma kuma shi zai sharhi alqur'anin daga bangaren sa shi zai zama makofin hadisin da ya raba ku da shi to da shi ma alqur'anin ba karanta zai yi tafi ba ai sai da yana fassara yana bayani yana ƙarin haske to shi ina shi ina ya samu shi tunda ya ce annabi ba zai yi ba ya ce Allah da ya ce wa annabi yayi bayanin ba wani bayani da yayi kawai zuwa ya karanta alqur'ani ya juya ya tafi sa to amma shi ne yazo ba karanta alqur'ani yayi kawai ba tsayawa yana wani sharhi yana wani bayani har ana tabbayo yana ansawa da alqur'ani ne yake tabbayo yake ansawa shi ne yake shi yake ansawa tabbayo shi yake ansawa saboda ka ya raba ku da alqur'ani amma shi ya zama shine ya raba ku da hadisai amma ya zama shine hadisan kuma shi zai zama a makofin hadisan ko larabci bai iya ba wanda bai san larabci ba zai iya fassara alqur'ani ne qur'anan arabiyyan ko ba haka Allah ce ba ba laraban littafi ne to bai iya ma larabci ba kuma ya ce da a ture hadisai shi yanzu shine hadisan shi zai bayani da kansa abinda al'umma ta yi wa hijima shekara sama da dubu da wani abu duka malaman mazhabobin da duka sun haɗu akan hidiman hidimta ma waɗannan littattafai duk ka ɗauke wata mazhaba ka ce wata mazhaba banda wata mazhaba duka mazahib sun hidimta wa littattafan nan guda shida al-usulus sitta ɗin da ake takama da su sahih al-bukhari muslim tirmidhi abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah yasa ake kiran sa al-usul saboda duka hadisan hukunce zaka samu usulin su suna cikin wadannan littafan in za a iya samun wasu ƴan masail a wasu a wajen wasu littattafan irin masali da musannafa to amma usulin ahkam duk suna cikin wadannan littattafan duka wasu littattafan da aka rubuta na fiqhu ne na meye duka daga cikin wadannan littattafan aka tatso bayanan ba daga wani gu aka je aka samu su ba ba annabi ne ya dawo ba yayi imla'i yadda za a rubuta mukhtasar qur'ani ko iziya ko wani abu duk daga cikin waɗannan littafan aka tatso waɗannan ilimin muka sai ka zo ka ce to asalin da aka tatso a tattara a zubar ba su da kyau baya da kyau ka tuhume su ka zage su ka ɓace su bayan duka al-mazahib al-islamiyya duka bidun istisna hatta ma al-mazahib din da ake ganin su munharifa ina ce mu'tazilawa a babin aqida da sauransu za ka ga cewa sun hidimta ma waɗannan littattafan babu wani wasu malamai daga wata mazhaba da basu yi shuruhin sahihaini ba basu yi sharhin hadisin bukhari da muslim da sauransu ba duk sun yi waɗannan littattafan hidima amma sai wani saboda iya yi kuma yau da a ce ma mutuwan nan ka ma gama gane wannan din da yake gaban ka sai a ce to za amma baka ma fahimci abin da yake kake karanta ba tukunna baka gama gane shi ba amma kuma ka nannago wani aikin da waɗanda suka fi ka komai sun yi sun haƙura an je an binne su a ƙasa abin ya ci gaba kuma kai ma haka za a binne ka a ƙasa kuma abin zai ci gaba yaƙi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan za ka fara ba mu'tazila sun yi gabanin su khawarij da khawarij suna sun yaki sunna ne ta fuskar sahabban da basu yadda da su ba suka kafirta su haka ba su karbi ruwayoyin su ba mu'tazila suka zo suka kawo su sharuɗa suka yin yinda ya suka ce sai kaza sai kaza in abu kaza ya saba kaza ba za a aiki da shi da sunna ba suka yi suka gaji sunnar kuma tana nan kuma ana ta hidimta mata aka zo aka samu wasu firak cikin firak na shi'a da na batiniya da nawayi duk suka zo suka yi duk abin da suka yi amma sunnar tana nan wacce ta fi ba sai ma kara karfi da take kare waɗanda waɗancan sun mallaki wasu ulum waɗanda a lokacin suke tutiya da su irin ilmul mantiq ilmul falsafa ilmul kalam duk zaka samu sun tumbaza cikin wasu sun tumbaza ilmul arabiyya ilmul arabiyya abinda ya shafi balaga da nahwu da sarfu da sauransu duk sun tumbaza waɗannan abubuwa amma sun yi sun gaji sun tafi abin ya ci gaba sai kai da baka san komai ba ba war abu da zaka iya nuna a kasa a ce ga asar dinka kuma ka zo kana yaki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce zaka kai labari zaka yi ka gaji amma sunna tana da wannan wato wannan makarin da take da shi saboda ita ce da ita ne ake tsara tafsira ake tsara alqur'ani duk wani wanda zai shigo da wani abu na wasa a cikin harkar fassara alqur'ani ko addini da sunna ake maganin sa to shi yasa ba sa san sunna ba sa san ta saboda za ta hana su shigo da wasu bakin abubuwa a musulunci amma in sunna tana nan to za ta hana za ta zama musu to gara su yake ta aka samu mustashriqun mustashriqun irin su Goldzer su Joseph Shafat abinda suka yi na yakar sunna shi wannan ma ba zai iya irin sa ila suka dauki littattafai na hadisi suka yi ta kokarin su tusa su ce ga daga lokacin da aka fara kirkira hadisan ma wasu suka ce ma tun daga zamanin sahabbai ne ma suka fara kirkiro hadisan ƙarya kamar Ahmad Amin a cikin Fajrul Islam abin da ya rubuta kenan kuma ra'ayi ne da ya dauka daga cikin mustashriqun ra'ayin Marbilius saboda haka sun yi sun gaji aka samu qur'aniyun su ma suka zo suka yi nasu amma sunnar tana nan saboda haka babu abinda mutum zai iya yi na ya ce zai karo da sunna kuma ya ce zai kai labari ba zai yi ba to shi ne ana Ibn Taymiyyah yake cewa wa inna mahtijajuhum bihi daf'an lil khasm lahtida'an bihi wa i'timadan alayhi suna hujja da alqur'ani dan kawai su kai abokin husuma kasa ba wai dan su shiryu da alqur'ani ba ko kuma su mai da shi madogara shi yasa aka ce jidalu munafiqin bil qur'ani fa inna sunnata wal ijma'a tadfa'u shubhatahu domin duk sanda zaka koma sunna ka koma ijma'in musulmi to zaka ga mu shubhar sa ta je kasa mallai yace addini tsaye yake a cikin zuciya da imani ta fuskar ilimi da kuma dabi'ar da mutum zai dabi'atu da ita addini yake tsaya wannan shine al-asl al-asl shine abin da yake cikin zuciya na imani da kuma ayyuka na zahiri ayyuka na zahiri su ne suke kammala imani kuma su ne furo wanda tushen imani yake haifarwa a gaɓoɓin mutum ya ce addini farkon abinda ake gina addini a kansa shine ana gina addini ne akan imani sannan kuma sauran rassa na furu'a na ibada su kuma su zo su cika shi wannan abinda ake ginin a kansa yace kamar yanda Allah subhanahu wataala a zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a makka Allah subhanahu wataala ya saukar da usuluddin abinda ya shafi tauhidi Allah ya saukar da ayoyin da suke magana akan misalai wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ayoyi wadanda suke magana akan kissoshi suke magana akan al-wa'd wal-wa'id in kai abu kaza mai kyau ga ladan da Allah zai baka in kai mara kyau ga kuma mummunan sakamako sannan bayan annabi ya zo madina musulmi sun ƙara ƙarfi sai aka saukar da furu'ud dini az-zahira wato rassan addini na zahiri aka shar'anta irin sallar juma'a irin su sallar jam'i irin kiran sallah iqama jihadi azmi aka haramta giya da zina da caca da sauran abubuwa na wajibai da kuma abubuwa da suke na haramu saboda haka su shi al-usul ginshikin addini wanda shine imani shine wanda yake shayar da furu'insa wato rassansa su ne harkokin ibada su kuma wannan rassa din su suke tsare shi imanin samuwarsu su ne samuwar imanin gushewarsu shine gushewar imanin saboda haka ake cewa sai imani yana karuwa da su yana kuma raguwa da raguwar su to shine yake cewa fa idza waqa'a fihi naqsun zahirun fa inna ma yaqa'u ibtida'an min jihati furu'i to daga inda musulunci yake fara samun rauni ko nakasa yana fara samun nakasa ne daga rassan sa kafin aje ga asalin tushen imani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amana wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salah farqan abinda za ku rasa a addininku shine amana karshen kuma abinda za ku rasa a addininku shine sallah a wata riwayar farkon abinda za ku rasa na hukunci shine amana kun ga hukunci wannan wani abu ne wanda yake hannun shugabanni masu mulki suke rike da sha'anin hukunci da Allah yake cewa inna Allaha ya'muruku an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl to wanda sune ginshiki na farko to sannan sallah ita kuma ita ce farkon farani wanda kuma tana dosane da usulul dini tana dosane da kalmar shahada daga kalmar shahada sai ita shi yasa sai ya zanto ita ce karshen abinda za a rasa farkon abinda za a rasa shine hukunci sannan karshen abinda za a rasa a cikin wannan addini shine sallah saboda haka sallah ba za ta tafi ba sai daga karshe shine za a nemi a ga masallatan ma suna ta raguwa amma dai ita za ta kai har wani lokaci saboda ita ta hada take da usulul dini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada musulunci ya fara bako zai koma bako kamar yadda ya fara da usulul din sannan furu'a ta zo to haka nan kuma in yana ci baya furu'a ce za ta rika raguwa har a kai ga taba shi ma usulul din har a kai ga sallah yayin da daular khulafa'ur rashidun ta zo karshe to a lokacin mulki kuma ya zo ya faru wanda shi mulki ci baya aka samu daga khilafar nubuwa khilafar nubuwa ita ce sama sannan al-mulk mulki wanda yazo tattare da rahama shine mulkin sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan sannan kuma daga baya zama mulkun adud mulki wanda yake dauke da zalunci to khilafar rashida tana yin kasa wanda shine al-hukm da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi za a fara samun nakasu ta bangaren sa khilafar rashida tana karewa karshen lokacin sayyidina Ali a daidai karshen khilafar sa bid'o'i suka fara bayyana a lokacin bid'ar khawarij da bid'atul rafida suka bayyana bid'ata khawarijawa da kuma bid'ata rawafid bid'ar khawarijawa wadanda suka wato yiwa sayyidina Ali tawaye suka kafarta sayyidina Ali da shi da wadanda suke tare da shi har ma da sahabban da suke tare da shi suka kafarta sayyidina Muawiya da shi da sahabban da suke tare da shi da sauran waɗanda suke bi masa sannan suka kafarta duk wani wanda bai yarda da ra'ayin su ba su kadai suka rage musulmi wannan kuma ya ba su dama su dauki takobi su yaki duk wani wanda suka kafarta waɗannan jigo guda biyu shine su ne suka kafa wato khawarijanci akan waɗannan jigo guda biyu aka kafa khawarijanci wato shine kafarta musulmi waɗanda ba sa tare da su da kuma ɗaukar wato halatta jinin waɗanda suka kafarta yayin da suka kafarta sayyidina Ali da mutanensa Muawiya da mutanensa sai kuma suka halatta jinin waɗannan duk bangarorin guda biyu suka ɗauki takobi suka shiga yakan su sai su kuma rafida wanda su ma suka bayyana a wannan lokacin su kuma sun fara bayyana da da'awar Abdullahi bin Saba wani bai yahudi da ya shigo musulunci amma ba da niyyar ya musulunta ba sai da niyyar ya yi wa musulunci barna saboda haka ya zo ya shigo abinnan ce kura ce da fatar akuya ya shigo garken awaki da niyyar ta yi ɓanna saboda haka ya shigo ya fara jan zuga tun zamanin sayyidina Usman bin Affan har aka shi sayyidina Usman bin Affan a dalilin tawayensa sannan kuma daga baya lokacin sayyidina Ali ya fara yada cewa sayyidina Ali shi kadai ya cancanci shugabanci daga shi sai ƴaƴansa sai zuriyarsa su kadai suka cancanci khilafa ko da mancan waɗanda suka yi shugabanci gabaninsa zalunci suka yi sayyidina Abubakar Umar Usman duk za'a zalibai ne majuta ne ya fara yada irin wadannan har ta kai ma ya fara da'awar cewa sayyidina Ali ma shine Allah ya fara da'awar wannan to daga nan wannan addini na rafidanci na shi'anci ya fara kafuwa da kan Abdullahi bin Saba al-Yahudi wani bai Yahudi dan asalin Yaman to kun ga khilafar Rashida tana samun zuwa karshen ta a lokacin kuma aka samu bid'o'i sun fara bayyana Muawiya yayi mulki da yake dauke da rahama bayan tafiyarsa ɗansa Yazid yazo ya karɓi mulki daga nan kuma aka samu fitina ta kashe sayyidina Husaini aka samu fitinar da aka yi kashe-kashe a Madina ita ce waqi'atul harra sannan kuma Abdullahi bin Zubair shima ya fito da nashi da tashi tutar ya kafa mulkin sa a Hijaz bayan mutuwar Yazid Abdullahi ibn Zubair sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa Zubair ibn al-Awwam yana ɗaya daga cikin mutum goma da Allah ya yi wa bishara da aljanna mahaifiyarsa ita ce Asma bintu Abi Bakr ibn Siddiq to Abdullahi ibn Zubair yazo ganin irin yadda mutane aka daddare aka shiga wato dimo aka shiga fitintinu sai ya zato ya rike shugabancin Hijaz wato kasar Hijaz Makka da Madina da Taif da duk garuruwan da suke kewaye da waɗannan ya zama na yana da kuma wani bangare na Iraki to ana nan sai kuma Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd shi ma ya bayyana shi kuma wani babban makaryaci ne wani babban dujal ne wanda ya bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin bayyanarsa yake cewa sai kunu fi saqif mubirun wa kadzab za a samu wani mai kisa ba dalili sai kisa da kuma wani babban makaryaci to shine lokacin da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya bayyana ya kashe mutane ba ji ba gani har ya kashe Abdullahi ibn Zubair Asma'u bintu Abi Bakr take cewa daman Annabi ya ba mu labarin ku bi din da za ku bayyana duk daga kabilar Thaqif da take a Ta'ifa tace to kai dai na farko Mubir da Annabi ya faɗa mai kisa ga kaman ganka sauraka kazzab to kazzab din shine Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd wanda shi ma ya bayyana wani wato makiri ne ya iya makirci kwarai da gaske dan ya fara shiga jikin Abdullahi ibn Zubair daga baya ashe ba wannan ce manufarsa ba ya fara tasowa ya fara ta hada gungun mutane yana tattara mutane cewa shi zai je ya nemo fansar jinin sayyidina Husaini da aka kashe saboda haka shi yanzu yana kira ne a zo a yi wa Muhammad ibn al-Hanafiyya wani dan gidan sayyidina Ali ne ɗaya daga cikin ƴaƴan sayyidina Ali a zo a yi masa mubaya'a a matsayin shi ne halifa wana shi yanzu yana kira ne zuwa ga ahlul bait ya fake da wannan amma tafiya da yi tafiya sai ya fara da'awar annabta shi karan kansa yace shi annabi ne to shi ma haka ya fito yayi ta fitina ya karkashe kusan duk waɗanda suka yaƙi sayyidina Husaini sai da ya bi su ya kashe su amma shi ma daga ƙarshe dai aka kashe shi to wannan duka a ƙarshen zamanin sahabbai a lokacin waɗanda suka yi saura daga cikin sahabbai su ne ƙananan sahabbai irin su Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Umar Jabir ibn Abdullah Abu Sa'id al-Khudri waɗanda duk suna nan sannan sai kuma bid'ar qadariyya da murji'a ita kuma ta hudo kai daidai wannan lokacin bid'ar qadariyya masu kore wa Allah kaddara cewa kawai duk abin da kuka gani shi ma haka Allah ya ga shi bai san zai faru ba sai da ya faru sannan Allah ya ga ya faru saboda ba maganar cewa wai akwai abubuwa Allah ya kaddara kaza a'a in aka yi haka to za a ce Allah ya zalunci kenan ba za mu yarda a jingina wa Allah zalunci wa haka mu kore masa kaddara shi ma bai san abin zai faru ba in ya sani dan bai zai bari ya faru su ne ake kira qadariyya sai al-murji'a wanda suke cewa imanin mutum baya raguwa duk yadda zai je ya aikata in dai ya yi imani da Allah da manzansa da ranar lahira da littafai da mala'iku to imaninsa yana nan zanzan da shi da mala'ika Jibrilu da Annabi Muhammadu duk ɗaya suke a imani ko yana shan giya ko yana zina ko yana caca ko barawo ne shi imaninsa yana nan cikakke su ne murji'a to su ma bid'a su sai ta bayyana a ƙarshen zamanin sahabbai wanda Abdullahi dan Abbas su Abdullahi dan Umar su Jabir su Wasilat ibn al-Asqa suka yi tuka musu raddi suna mayar musu da martani suna karanta musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna musu martani akan wannan bid'o'in su haka nan suna martani akan bid'o'in khawarij da rafida to haka nan a daidai wancan lokacin kuma bid'ar al-abin nan bid'ar masu zuhudu ita kuma bata fara bayyana ba su ma kuma daga baya suka zo suka fara bayyana insha Allah a karatun mu na gobe zamu karasa wannan bayanin da muka fara bayyana Allah ya kula da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.